Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Kamar yadda muka muku alkawari, amma wasu abubuwa suka gitta, mun sake muku amma yau an dace. Za mu koma kan amsoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso. Kuma saboda amfanar waɗanda ba su ji farkon amsoshin ba, da ma waɗanda ka iya mancewa da abin da suka ji, za mu sake ɗaukowa daga tushe ma'ana. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin, sannan za a ji amsoshin tambayoyin Sama'il Abubakar Bauchi kan maita. To bari mu fara da maimaicin kashi na ɗayan na amsoshin masu son jin tarihin ƙasar Burkina Faso. Waɗanda suka yi tambayoyin baya-bayan nan, kai da ma waɗanda suka fara, irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kambadi da sauransu, ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ansarku.
Kasar Burkina Faso kasa ce wacce take da dumbin tarihi, musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da kasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Kasar Burkina Faso ta yi iyaka da kasar Mali daga bangaren yamma ko ince arewa maso yamma, sannan ta yi iyaka da kasar Niger daga arewa maso gabas, sannan ta yi iyaka da kasar Benin Republic daga kudu maso gabas, sannan ta yi iyaka da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma Togo ta bangaren kudancin kasar ita ta Burkina Faso. Ita wannan kasa kasa ce wacce Allah ya albarkace ta da yawan jama'a, musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta, musamman a lissafin shekara ta 2015, shekara da ta wuce kenan. Yana ba da alƙaluma kamar mutum miliyan 18,450. Wannan ƙasa ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama, amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar Mosa. Na idan aka dubi ɓangaren addini, za ka ga cewa kashi 60 na yawan jama'ar wannan ƙasa ta Burkina Faso musulmi ne, sannan akwai 5/5 na yawan jama'ar ƙasar kuma mabiya addinin Roman Katolika, sannan akwai 5/6 na mutanen kasar waɗanda suke bin addinin gargajiya, sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. So sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi. Amma sunan Burkina Faso abinda ake nufi da shi shine land of incorruptible people, wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba. Shine ma'anar Burkina Faso. Wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta 1984 a lokacin mulkin Thomas Sankara, wanda ya dauki tsarin mulki irin na yan gurguzu, wato salon mulki irin na kasar Rasha, wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tunda aka yi juyin juya hali, wato Bolshevik Revolution a shekara ta 1917, daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan, kafin ƙarshe. To ita wannan ƙasa tana da bakin gaba na teku mil kamar 500 tsakaninta da kogin Atlantika, sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar ɗan adam a wasu sassa daban-daban na ƙasar Burkina Faso. Idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta, da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma, samar da abinci. Kamar yadda aka sani, akwai lokacin da ake sarrafa ƙarfe, akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse. To lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa ƙarfen nan shekaru ne masu dimbin yawa, tun kafin ma zuwa Annabi Isa da kamar wurin ƙarni uku. Da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar ƙasar Burkina Faso a wurare da dama, kamar wani wuri da ake kira Bura, an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daɗan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki. Sannan kamar yadda muka ambata tun farko, kafin zuwan Turawa a ƙarni na 19, akwai abubuwa da dama wanda jama'ar ƙasar suka fuskanta ta fuskar ayyuka na raya kai, musamman ayyukan noma da kiwo. Da yawa daga cikinsu suna noma, da yawa daga cikinsu suna kiwo, da yawa daga cikin su kuma mafarauta ne.
Sai kuma an sanar tambayar Sama'ila Abubakar Bauchi kan maita a dunkule da kuma takaitaccen matsayin addinin musulunci. Idan mai tambayar na saurare, ga mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa da kuma addinin musulunci, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da ansar da ya bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan.
To maita dai kamar yadda Bahaushe ya dauka, wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye, wanda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani, to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya, kamar yadda kowa ya ɗauka, idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita, za ka gansu da wuta, wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu, wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi, har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi, ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana yayi ta rashin lafiya, a rasa gano me ke damunsa. Sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan mai ne ya kama shi. Kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne, yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa, sai a ce waɗannan su mayu ne. Wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan. Sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani, wato abin da ya shafi ƙungiyoyi na asirrai, ta yadda ake amfani da ƙananan yara ko ai amfani da mata ko ai amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa, ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko chocolate da dai makamantansu. To duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai, waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane, wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne. To addinin musulunci da farko dai tukunna, musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su, waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu, wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun da dabba ko garken shanu ko tumaki, in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa, in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu. Ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau, abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai, in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace. Ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar, sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba, to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu, wato abun zai iya cutuwa. Sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba, a'a, wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba. Don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya, cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi, mutum ne dan uwansa a cikin mutanen, kuma mace ce ko namiji, yaro ne ko babba, dabbobi ne, amfanin gona ne, wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne, to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa, watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba, wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa. Dan haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana akai shine, wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa, wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne. Sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba, akwai waɗanda suka maida abin tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane, ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu. To duk irin waɗannan suna nan, amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a kebe wata tsohuwa don ba ta da gata, ko wani tsoho don bai da gata, ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taba gani ya cutar da wani ba, amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce, ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne. A'a, kamar yadda na faɗa, akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma, su irin waɗannan matsayin su daban. Shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainihin, su kuma suna nan daban. Saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban, waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban. Amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi, ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so. Wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye, to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu, sai suka hangi irin wancan mutar ta mayu da ake faɗi. To shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbaƙin, yana watsewa yana bin waɗannan yaran. To Allah ya sa yaran ba su karaya ba, ba su tsorata ba, sai su ma suka yi wa kansu suna Allahu Akbar, suna gudu suna bin shi. Karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudu gudun tsira, to shi ma haka yi. To kaga abun da nake nufi in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya yarda da shi. Don haka koda akwai shi, ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba. Allah shike kashi shike rayawa, kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba. In ko ka tsare dokokin Allah, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi. Tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya, kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan Burkina Faso da kuma na wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya haɗa mana sautin Haile Haile da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.